Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. Abin niyyar mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyyar abin nan kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan kuna nan lafiya. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa ƴan sanda a jihar Plateau suna neman wasu mutane 8 ruwa a Jallo waɗanda ake zargi da hannu a bacewar General Idris Alkali mai ritaya. Cikin waɗanda ake nema hadda
basarakin gargajiyan yankin Duradu a ƙaramar hukumar Jasta Kudu Yakubu Rab.
To shin ko masu sauraro sun san jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma alamomin su?
PDP da APC da ADP da AMPP.
Ka gan na san APC
mai cinciya.
Na ɗaya na san PDP alamar ta lema.
Na san alamun jam'iyyar Abuga ita ce mai tabararo haka.
A biyo mu a cikin shirin muna da rahoto kan wannan batu. Sannan za ku ji martanin da ministar kudin Najeriya ta mayar kan batun tsarin iyali da haifar da cece ku ce a 'yan kwanakin nan. Kuma akan wannan batun za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Maryam Dauda wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da hukumomi ke ci gaba da gano ƙarin wasu abubuwa da ake kyautata zaton bama-bamai ne da aka aikawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da ɗorawa kafafen yaɗa labarai laifi a kan halin fusata da al'ummar ƙasar suke ciki a halin yanzu. Shugaban ya ce, ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke kawo wannan fushin na mutanenmu a yanzu shine rahotannin ƙarya da na jabu da kafafen yaɗa labarai suke watsawa wanda nake kira labaran bogi. Waɗannan saƙonnin na Trump a shafinsa na Twitter na zuwa ne a yayin da aka gano wasu saƙonni da ake zaton bama-bamai ne da aka tura wa Robert De Niro da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden yau Alhamis, abinda ya sa adadin saƙonnin ƙunshe-ƙunshen ya kai 10 da aka gano ya zuwa yanzu daga wurare daban-daban a cikin Amurka tun daga ranar Litinin. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura ɗaruruwan sojoji zuwa kan iyakar ƙasar ta Kudu bayan da shugaba Donald Trump yau Alhamis ya sake nanata cewa zai yi amfani da sojoji wajen daƙile wani jerin gwanon 'yan gudun hijira shigowa Amurka. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa ma'aikatar ta Pentagon ta samu wasiƙar neman izini daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na tura dakarun da za su taimaka wa jami'an sintiri a kan iyaka. Jami'in da ya so a saka ya sunansa ya ce ba a faɗi yawan dakarun da ake buƙata ba a wasiƙar, saboda ma'aikatar Pentagon ce kawai za ta iya ba da adadin a kan yawan mutanen da ake buƙata don cimma burin. Dogarawan tsaron ƙasa sama da 2,000 aka riga aka tura yankin iyakar ya zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya bayyana tawagar 'yan gudun hijirar wacce yanzu take da nisan kusan kilomita 1,600 da iyakar Amurka mafi kusa a matsayin wata babbar barazana ga ƙasar da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin ƙasar Habasha sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diflomasiyyar ƙasar, Sahla Work Zewde, a matsayin mace shugabar ƙasa ta farko a ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Ita ce za ta maye gurbin Mulatu Teshome wanda ya yi murabus daga mukamin jiya Laraba. Amma sabuwar shugabar ba za ta wuce wa'adodi biyu na shekaru 6-6 ba a kan kujerar mulki. Sahla Work, 'yar shekaru 68 da haihuwa, ita ce jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka. A baya ta taɓa zama jakadiyar Habasha a ƙasashen Faransa da Senegal da Djibouti, ta kuma shugabanci ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Nairobi. Fitsum Arega, shugaban ma'aikatan fadar Prime Minister Abiy Ahmed, ya yaba da zaben Sala Work yau Alhamis a shafinsa na Twitter. Arega ya rubuta cewa a kasar da maza ke jagorantar yawancin harkoki kamar irin tamu. Nadan mace a matsayin shugaba ba kawai yana zaman wani abun koyi bane nan gaba, amma yana nuna cewa an dauki mata a matsayin masu fada a ji a harkokin al'umma. Kasar Saudiya ta ce kisan wani dan jarida kasar Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin kasar dake Istanbul hari ne da aka shirya bisa ga bayanan da Turkiya ta bayar. Wannan sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya dauka, mai bincike na musamman na Saudiya ne ya fidda ta. Da farko jami'an Saudiya sun ce Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da ransa kuma basu san inda ya nufa ba. Daga baya kuma suka ce ya mutu ne sanadiyar damban da yayi da wasa ofishin. A bayanansu na baya-bayan nan kuma hukumomin Saudiya cewa suka yi Khashoggi ya mutu ne sanadiyar shake wuyansa da aka yi a lokacin da yayi kokarin ya bar ofishin don neman taimako. Wasu rahotanni sun ce shugabar hukumar leken asirin Amurka da ake kira CIA a takaice Gina Haspel, wadda ta je Turkiya don ta yi bincike a kan mutuwar dan jaridan na Saudiya Jamal Khashoggi, ta saurari sautin da aka dauka na azaba da kisan da aka yi wa dan jaridar.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rundunar ƴan sanda a jihar Plateau ta fitar da sunayen wasu mutane takwas da ta ce ta gano suna da hannu a bacewar General Idris Alkali mai ritaya bayan bincike da takaddamar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Zainab Babaji daga Jos.
A wata takarda da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar Plateau Matias Tiopev ya sanya wa hannu, ta ce binciken da suka fara gudanarwa kan bacewar janar alkali mai ritaya na nuni da cewa mutane takwas da take nema su ne suka kitse bacewar janar din. Sanarwar ta ce waɗanda hukumar 'yan sandan ke nema sun hada da wasu masu tada komadar motoci wato panel beaters da Chuang Samuel da ake wa lakabi Morino, da Nyam Samuel mai lakabin Soft, sai kuma wani manomi Pam Gang Dung mai lakabin Boss, da direban babban mota Timothy Chuan, da basaraken gargajiyan yankin Duradu a karamar hukumar Jasta Kudu Yakubu Rap. Sanarwar ta buƙaci duk wanda ke da wani bayani kan inda waɗanda take neman suke da ya kai rahoto a ofishin 'yan sanda da ke kusa da shi. A makon jiya ne dai rundunar sojoji ta uku da ke rukuba a nan Jos ta mika wa hukumar 'yan sandan mutane 13 da take zargi da bacewar janar Idris Alkali. A kwanakin baya dai jami'an sojojin sun yi ta yasar wani tafki a yankin Duradu inda suka ce sun gano motoci uku ciki har da na janar din. A halin da ake ciki dai mazauna yankin na Duradu sun cewa gidajensu saboda tsoron irin kame da suka ce sojojin na yi musu, yayin da sojojin suka buƙaci jama'ar yankin da su dawo gidajensu bisa alƙawarin ba za su ci mutuncin waɗanda ba su da laifi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kai da Zainab Babaji. To shin jam'iyyun siyasa nawa ne za su yi takara a zaben 2019 da ke tafe, kuma waɗanne ne? Sannan ko masu waro sun san alamun waɗannan jam'iyyu? Ga Hassan Umar Tambuwal da amsoshin waɗannan tambayoyi daga Ibadan.
Jam'iyyu 89 ne za su fafata a zaben shekarar 2019, inji mai magana da yawun hukumar zaɓe ta Najeriya Aliyu Bello.
Jam'iyyu 89 ne suka gabatar da sunayen 'yan takara a mukamai daban-daban, don haka jam'iyyu 89 ne nake sa ran za su fafata a zaben da ke gaba.
To ko 'yan Najeriya sun san jam'iyyun siyasa da alamomin jam'iyyun siyasa?
Sunana Yasim Esola Ajawo. Na san jam'iyyun Najeriya da yawa gare su, amma na fi sanin guda biyu ne ko uku.
Waɗanne jam'iyyu ne ka sani?
Ka ga na san APC mai cinciya, kuma na san ADC mai hadin Anwar, kuma ga Accord shi ma.
Mene ne alama Accord?
Shi alama Accord mai wani penti ne aka haka, ba wai yellow color ba.
To ba ka san alamar PDP ba?
To ai mun san da PDP mana mai lema ba
sunana Sulaiman Daura.
Ka san jam'iyyar Najeriya?
Na sani.
Jam'iyyar nawa ka sani?
Guda biyu na sani.
Da wace da wace?
APC and PDP.
Menene alaman PDP?
Lema.
Menene alaman APC?
Sunsiya.
Baka san Abga ba?
A ban san da su ba.
Baka san ADC ba?
Wallahi ban san da su ba.
Sunana Faruku Abdullahi Alkadiji.
Ka san alamomin jam'iyyar Najeriya?
Eh, na san alamomin jam'iyyar Najeriya guda biyu.
Da wace da wace?
Na ɗaya na san PDP alamar ta Lema. Ta biyu APC Cinciya.
Sunana Ali Umar Alkadiji.
Ka san jam'iyyar Najeriya?
To wa'annan ne sani da PDP da APC da ADP da AMPP.
Menene alamar AMPP?
AMPP alamar Masara ce. PDP alamar Lema. APC alamar Tsuntsaya.
To ADP menene kalarta?
ADP alamar hannu ne wanda anka daga hakan gawar ce daya babba.
Sunana Umaru.
Ka san jam'iyyar Najeriya da alamomin su?
Eh, to na san kaman guda 4 zuwa 3.
Waɗanne jam'iyyu ka san?
Akwai PDP mai alamun Lema, akwai APC mai logo na Tsuntsaya, sai AMPP da alamun Masara.
Baka san alamar jam'iyyar Abga ba?
Eh, na san alamun jam'iyyar Abga, ita ce mai tabararo haka.
To menene alamar jam'iyyar ACPN?
ACPN gaskiya ban taba ganin alamun ta bane.
Abubakar.
Ka san jam'iyyar Najeriya?
Insha Allah.
Jam'iyyar nawa ka sani?
Na san APC, SDP, PRP.
Menene alamar PRP?
PRP ma kulli.
Menene alamar SDP?
Dauci.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tawa gaida Hassan Umaru Tambuwal. A Najeriya dai yan kwanakin nan an yi ta kace na ce dangane da batun tsarin iyali da aka danganta da ministar kudin kasar Zainab Ahmad. Inda rautanni suka rawaito cewa ta ce Najeriya za ta fitar da wani tsari da zai kayyade adadin yaran da mace za ta haifa. To amma minister ta musanta waɗannan rahotanni kamar yadda ta fayyacewa wakilinmu Umar Faruk Musa a wannan hira da suka yi.
To ni dai ban ce za mu nemi hanyoyin da za mu ƙayyade yawan yara da mace za ta haifa ba. Abinda muke nufi shi ne cewa za mu fara taro da shugabanninmu na gargajiya da kuma shugabanninmu na addini domin su faɗakar da mutane cewa lallai ne iyaye su riƙa tsarin 'ya'yan da za su haifa. Kada ya zamana cewa sun haifi 'ya'yan da za su fi ƙarfin su har ba za su iya tura su makaranta ba, har ba za su so su samu ba su abubuwan biyan bukatan su ba. Ya kamata a bar mace in ta haifi ɗaya ta kai wurin shekara biyu zuwa shekara biyu da rabi kafin ta sake wani haihuwa. Sai ka ga ana haihuwa, ana goyo, ana haihuwa, ana goyo, ana haihuwa. Yana sa mace ta zamana ba ta da koshin lafiya. Yaron kanshi ba ya da koshin lafiya. Yaron kuma sai su zo su yi yawa abin makarufi na duniya ma ɗan kaɗan da ba zai bada sai ya zo ya gagara. So in aka tashi ana aka zamana cewa ana tunanin cewa a bari in haifi yaro in samu in bashi kyakkyawan tarbiya nan gaba za a ga cewa abubuwan za su gyaru.
Ministar kuɗi a Najeriya Zainab Ahmad kenan. To menene ra'ayin ku masu raro dangane da wannan batu? Kafin mu buɗe layukan mu ga wani mabuɗin kunnuwa.
Ya da mai gangan ba, ya da mai gangan ba, ba mu dangi wa mai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonan na cewa karfe 5 ne mani sora kwata. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Jigawa. Wane ne akan layi?
Abdullahi.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
Ina so in ba da ra'ayina ne akan wannan magana ta farin iyali.
To muna jin ka.
Hakika shari'a ta nuna cewa idan aka ga mata za ta sha wahala a kayyade mata iyalinta saboda wato mallakin haihuwa din nan yana wahalar da su. Amma idan ya yi don haka bai kyautu ba.
Muna jin kamar ra'ayi. To madallah, mun gode Malam Abdullahi daga jihar Jigawa. Bari mu je can Wushishi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Bala ne, wancan kula daga Wushishi, jami'ar tarayyar Najeriya.
Amin wa alaikum salam. Muna jin ka.
To a gaskiya, to ita minista dai a gaskiya ta faɗi nata ra'ayin game da maganar iyali, ko ba haka ba?
Haka.
Kuma ko mun ga cewa dai a gaskiya a matsayin ta musulma da ma kamata ta kawo irin wannan maganar ta yi ba. Shi dai musulunci dai Allah ya umarce mu da mai aure mu faɗaɗa. To kuma mu kece da kanmu ba mun take ɗaukar nauyin mu ba. To in za ta ba da shawari, ta ba da shawari wanda ya dace, ba irin wannan kalamar ya kamata ta yi to ta zo ta yi tana gaya mana ba.
Kana nufin kenan kana ba da shawarar wato a taihuwa kenan barkatai ba tare da an tsara, kamar ita tana magana tsari ne a tsara a ba da tazara ba ƙayyadewa ba kamar yadda rahotannin baya suka nuna.
Yawwa, ana ba da tazara ko da ma ai yanzu an ka duba yanzu a Najeriya ma yanzu gaba daya an daina irin haihuwar nan barkatai, a ce kana a yayi wanga an samu cikin wannan yanzu an daina shi yanzu, ko ba ka ba saboda kan kowa yanzu ya riga ya wayi. Kowane zuwa asibiti ana ba shawarwari cewa ga hanyoyin da ya kamata ku bi ku inganta iyalanku, saboda dai an ce da a dago yuyu ga rafaɗe ku kwara, ko ba ka hausa suke cewa ba
haka ne. To muna godiya na Wushishi. Bari mu je jihar Filato. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Ne magana Bala Komanda ne daga tsakiyar garin Bukur jihar Filato.
To muna jin ka Malam Bala.
Yawwa, to gaskiya maganan tazaran aihu wannan ya kamata mu dinga la'akari, ko kuma idan mutum ita dan ba ta shawara, idan irin wannan abun ya taso ta mutum ya dinga kokarin sanin menene zai furta a bakinsa. Mu kuma mutane mu dinga ma mutum uzuri, ko kuma mu dinga fahimtar me ina ya dusa kafin mu mishi hukunci. To gaskiya maganan tazaran aihuwa ko da dai ya ne dai ya kamata ya zama ce dai daman dangance iyayenmu mafi yawa. To da yawa a da dan ana samun shekara uku, shekara biyu kafin a sake samun wani cikin ma har a samu wani aihuwan haka da sauransu. To yanzu muka lura da masu kuɗi da aka ga ba sa tara yara irin waɗannan haka, saboda menene? Saboda su suna duba yanayin al'amuran yanda za su bi da rayuwar yaran. Mun san dai rayuwar da ya koma menene a hannun Allah yake, amma ya kamata.
To muna godiya Malam Bala Komanda daga Filato. Bari mu ji tsallaka zuwa jihar Jigawa. Mun gode. Wane ne akan layi a Jigawa?
Salisu mai sanuntu ne, yaran Alhaji Usman Kwano daga jihar Jigawa tarayyar Najeriya bakin station.
Muna jin kamalin Salisu.
Magana kayi da iyali gaskiya ita ne ta faɗi son ra'ayinta ne kawai.
Ta ce ba Malam Salisu ta ce ba ƙayyadewa take nufi ba, tana nufin a ba da tazara ne.
Ita mu daman tazara, ai mu daman can mu iyayen mu mun san suna irin wannan tazarar. Tunda ni dai na san ko yayuna ma wallahi sun bani tarar shekara uku.
Kana jin kamar
sanin. Kawai kike na tarar da matan ana yin ta ba yanzu ne aka fara ta ba. Ita dai kawai ta faɗa son ra'ayin ta ne kawai. Mu mun san shi abinda Allah yake kayyafa, shi Allah zai ba kayyafa. Iyayen abinda ke da mu manzo Allah ce ka auri ku yawanta aure dan ku yawanta samun al'umma, saboda na ran ranar kiyama ne alfahari da ku.
To Malam Salisu kenan daga jihar Jigawa, muna kuma Jigawar har yanzu. Wane ne akan layi?
Garba Abubakar Hussein ne ke magana.
To yau muna jinka Malam Abubakar.
Daga Hadeja.
To muna jinka.
Yawa, wannan magana da ake zahiri na ji bayanan da na wanda ya wuce yayi. Kuma gaskiyar magana akwai shawarar da ta bayar wannan minista, gaskiya yana da kyau domin mutane suna yin aure su tara mata hudu su haifi yara kuma su kasa rike su yaran su zo su gallabi mutane a unguwanni, domin ba a iya rike su kuma ba a iya musu tarbiya, domin duk yaran da za a ce an haife shi ba ɗaɗɗawainiyarsa ba, to kullum yana waje kuma ba a san da waɗanda zai yi mu'amala ba. Kuma iyayen ba ta iya kontrolin din, idan ba za su iya tsawata musu saurare su ba, ba sa biya musu kuɗi, da haka sukan fada yaran hannun ƴaƴan iskan mutane waɗanda suke lalata yara, suna tayar da hankalin jama'a.
To muna godiya Malam Abubakar Jigawa, bari mu tsallaka zuwa can kudu maso arewaci, wato arewa maso gabashin Najeriya, jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Nana Abdullahi, ina magana daga Sokoto ne, ba yau ba.
To muna jinka Malam Abdullahi.
Gaskiya wannan mata ni magana ta banga illa ga magana ta gaskiya.
Me yasa?
Tsarin iyali yana da kyau. Sai din za a ga mutum da iya yi da kima, kuma ya zama to ka ta ba su ilimi, ka ta ba su identity, to kaga irin wannan za su zama matsala ga mutane. Amma ni wannan magana ta gaskiya, wannan magana ko kadan banga illa ta. Sai ku tashi da cewa na Abdullahi kuma zaga ku tana ga.
To muna godiya Malam Abdullahi, bari mu tsallaka zuwa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalu, barka da yammaci.
Malam Musa, barka da wannan lokaci.
To alhamdulillah. Gaskiya al'amari, idan muka dauki ita kanta wannan magana ta minista, da dai mun san ta, mun san kowa ce jihar Kaduna ce. To gaskiya al'amari, maimakon a ce irin wannan kalami da za ta yi a kafafen watsa labarai, da a matsayinta na minista a ɗauki lokaci da kafafen watsa labarai irin ƙanana na gida a ɗan faɗakar da mata da ɗan wasu wasan kwaikwayo wanda yake za su fahimta, amma idan ta fito haka ta yi magana mutane da yawa ba za su fahimci abin da take
nufi ba. Alhaji Musa ta ce suna kan tuntuɓar shugabannin addinai da na gargajiya. Da kake batun cewa
kaga mu ma'aikatan rediyoyi, ƙananan rediyoyi a Najeriya, kaga idan aka kawo mana za mu san irin program da za mu dangane da wannan al'amari, amma gaskiya irin wannan magana ga dangane wani ba zai tunanin cewa da take nufi ba, kuma kaga su kansu mata za su samu hutu idan aka ce an samu irin wannan tazara da sauransu. Kashe ne muku fatan alkhairi, Alhaji Musa Garo, na gode.
Mu ma haka Alhaji Musa, bari mu leƙa wato fitiskunko da matar ne, wane ne akan layi?
Ayo, kuna tare da mace kame lalle cikin babbar tashar da matar jihar Yobe Najeriya.
Muna jin kamalan mutaka.
A hakika mun ji abubuwan da ita wannan mata ta bayyana. To al hakika mukan nima ban goyi bayan wannan al'amari ta faɗa ba. Domin Ubangiji shi ne ya tsara mana yadda kowane mutum yadda zai sauka a duniya. Da haka ba wani mutum da zai iya kawowa wani tsari da zai kawo wanda ba na Ubangiji ba. Sai tabbata wannan abin da ta faɗa mu gaskiya a tsarin a musulunci da wannan gaskiya mu wagon bai daidai ba. Yawa, da haka wani a tsara wani abin, amma da Ubangiji shi ne kawo wannan. Idan kun hana haka, ita ma'aifar ta kai. Ko ba kai bane.
To muna godiya mutaka daga damatar Yobe, bari mu je Kano can arewa maso yammacin Najeriya. Wane ne akan layi?
Abdullahi Muhammad Bello.
Muna jinka Malam Abdullahi.
Hello?
Muna jinka Abdullahi.
Wato wannan bayani da ta yi gaskiya ya dan so sa mutane, saboda mu Najeriya abinda ke addaba rashin shugabanci, inda da shugabanci ai yawan jama'a ba shi ne wani abu ba, ai muna da arziki yadda za mu taimaki juna, to amma ba sa mana abinda ya kamata. Kuma idan aka yi la'akari da kasar China ta kunnin kamu yawa, amma yanzu su ma rashin haihuwa wannan ya fara damun su a dubu Germany, su ma rashin haihuwa wannan ya fara damun su a dubu Faransa. To amma mutum da muna da arziki ya kamata a taimaka mana, a yi mana.
Malam Abdullahi, za ka mana afuwa, an ɗaga mana hannu lokaci, ya yi mana godiya ƙwarai da gaske. A nan muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
wasanni a takaice.
Najeriya kungiyar kwallon kafa ta Rangers ta yi wayan baya ta doke Kano Pillars inda ta lashe gasar cin kofin kalubalenka ta Etio Cup. Kano Pillars din ce dai ta soma zura wa Rangers din har kwallaye uku ba ko daya. To amma kuma Rangers ta baiwa kowa mamaki sada ta yi wayan baya ta rama dukkanin kwallaye uku a wasan na karshe na gasar. Lamarin da yasa aka yi bugun penalty inda Rangers din ta yi nasara da ci 4-2 ta kuma sami nasarar lashe kofin na bana. An fafata wasan ne a babban filin wasa na Stephen Keshi da ke birnin Asaba na jihar Delta a kudancin Najeriya. Za a fafata zazzafar wasannin da ake yi wa lakabi da El Clasico tsakanin kungiyoyin Real Madrid da Barcelona na kasar Spain a ranar Lahadi mai zuwa ba tare da Ronaldo ko Messi ba, karon farko a cikin fiye da shekaru 10. Manazarta lamuran wasanni na ganin cewa wasan zai kasance wani ma'auni na kwazon kowanne daga cikin kungiyoyin biyu ba tare da zaratan ƴan wasansu ba, wato Ronaldo da Messi. Ramin da kungiyoyin biyu su fafata ba tare da waɗannan zaratan ƴan wasan ba tun a shekara ta 2007 kafin zuwan su kungiyoyin. Ronaldo dai ya bar Madrid zuwa Juventus ta kasar Italia, yayin da shi ko Lionel Messi ba zai sami damar buga wasan ba sakamakon raunin da ya samu a wasan gasar La Liga da Barcelona ta lallasa Sevilla da ci 4-2. Dan wasan na Barcelona ya sami raunin ne bayan faduwa da yayi akan hannunsa a lokacin wasan, wanda hakan ya tilasta aka fitar da shi tun kafin a kammala ta. Bayan kammala wasan ne kuma kungiyar ta Barcelona ta bada sanarwar cewa dan wasan nata mai shekaru 31 ya sami tsagewar kashi a hannu, akan haka zai tafi hutun jiya na mako uku. To sai dai wasan na El Clasico na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kocin Real Madrid Julen Lopetegui ke ci gaba da shan suka game da rashin nasarar kungiyar a kusan wasanni biyar, doko da cewa ita ce ke rike da kambin zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Tanzu kuma sai labarai a takaice.
Takaice, a yayin da hukumomi ke ci gaba da gano ƙarin wasu abubuwa da ake kyautata zaton mabamai ne da aka aikawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da ɗorawa kafafen yaɗa labarai laifi akan halin fusata da al'umma ƙasar suke ciki a halin yanzu. Shugaban ya ce ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke janyo wannan fushin na mutanenmu a yanzu shine rahotannin ƙarya da na jabu da kafafen yaɗa labarai suke watsawa, wanda nake kira labaran bogi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura ɗaruruwan sojoji zuwa kan iyakar ƙasar ta Kudu, bayan da shugaba Donald Trump yau Alhamis ya sake nanata cewa zai yi amfani da sojoji wajen daƙile wani jerin gwanon 'yan gudun hijira shigowa Amurka. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa ma'aikatar ta Pentagon ta samu wasiƙar neman izini daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na tura dakarun da za su taimaka wa jami'an sintiri na kan iyaka. Jami'in da ya so a saka ya sunansa ya ce ba a faɗi yawan dakarun da ake buƙata ba a wasiƙar, saboda ma'aikatar Pentagon ce kawai za ta iya ba da adadin akan yawan mutanen da ake buƙata don cimma burin.
Tuma sauraro baki da abin da ya saukake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 5 kenan na safe a gogon Ghana. Kamar koda yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mana din Maryam Dauda da Julie Leathers Gresham da David Magnus. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.